Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19,391 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,500 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Fara'a da Noman da Lol da kuma Niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 28 ga watan Maris 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud, ba mu kanin labarai.
To, Amurka ta neman Rasha ta fice daga kasar Venezuela bayan da wasu jiragen yakin Rasha suka shiga kasar. Wani komandan dakarun Amurka har ila yau yayi gargadin cewa Koriya ta Arewa na ci gaba da yin barazana ga Amurka da kawayenta, yayin kuma da ake samun ra'ayi mabambanta kan matakin da Amurka ta dauka na amincewa cewa yankin tuddan Golan mallakar Isra'ila ne.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC rashin jihar Adamawa ta musanta rahotannin da suke cewa ta dage zaben gwamnan da za a kammala shi yau Alhamis, tana mai cewa
kuma duk tsari an riga an yi, an tura ma'aikata duka an je field yanzu, insha Allah karfe 8 za a yi zabe.
Haka kuma za ku ji cewa ita ma jam'iyyar APC ta musanta wani rahoto da yake yawo a kafafen sada zumunta yana cewa ta kori wasu 'yan takarar gwamnan jihar Zamfara da ake wa lakabi da G8.
Wannan maganar ba ta da ƙarfin gaskiya ko misali barasa, babu abin da ya kama da wannan. Sharri ne na 'yan social media da waɗanda kuma suke neman hargitsa mana jam'iyyar APC a jihar Zamfara. To, ƙarya ne, ba a yi ba, NWC ba ta ma zauna ba.
Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum. Bayan da Rasha ta tura dakarunta zuwa ƙasar Venezuela, shugaban Amurka Donald Trump ya aika wa da Rasha wannan gargaɗi.
Russia has to get out.
Shugaban Amurka kenan yake cewa ya zama dole Rasha ta fice daga ƙasar ta Venezuela. Shugaban Amurka ya yi wannan furuci ne yayin da yake ganawa da manema labarai a fadar White House a jiya Laraba, a lokacin da yake karɓar bakuncin uwar gidan shugaban 'yan adawan ƙasar ta Venezuela, Fabiana Rosales. A lokacin da manema labarai suka tambayi Trump ko yana duba yiwuwar shi ma ya tura dakarun Amurka zuwa ƙasar ta Venezuela, sai ya ce Amurka za ta yi amfani da kowane irin zaɓi. Yayin da take nata jawabin, uwar gidan Juan Guaido, wacce ta shiga har cikin ofishin shugaban ƙasa na Oval Office, ta ce jama'a ƙasar ta Venezuela na cikin mawuyacin halin rayuwa, musamman ma ƙananan yara. Yayin wani zaman jin bahasiri da wani kwamitin majalisar dokokin Amurka, kwamandan dakarun ƙasar da ke Koriya ta Arewa, wato Koriya ta Kudu, ya ce Koriya ta Arewa na ci gaba da yin barazana ga Amurka da ƙawayenta. General Robert Abrams ya ce ayyukan gina makaman nukiliya da hukumomin Pyongyang ke yi ya saba wa matsayin da aka cimma da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. General Abrams ya faɗa wa kwamitin da ke kula da sojojin Amurka cewa ba zai iya bayani a bayyana jama'a ba game da hotunan tauraron ɗan adam da ke nuna Koriya ta Arewa tana aikace-aikacen ƙera makamai, amma ya ce sun lura ayyukan da ƙasa ke yi baya nuna wata alama cewa tana wargaza makamanta na nukiliya. A watan Yunin da ya gabata, shugaba Kim ya faɗa wa takwaran aikinsa na Amurka cewa zai ɗauki matakan kawar da makaman nukiliya a yankin tekun Koriya. Ana ci gaba da samun ra'ayi masu karo da juna a ciki da wajen Amurka kan yadda Amurka ta amince cewa yankin tuddan Golan ko kuma Golan Heights mallakar Isra'ila ne, yayin da wasu ke cewa matakin zai iya rura wutar gabar da ke tsakanin Isra'ila da Larabawa, wasu kuwa cewa suke matakin ba zai sauya komai ba. Amurka da ita ce ƙasa ta farko da ta nuna goyon bayan Isra'ila ta mallaki yankin na Golan, yayin da sauran ƙasashen duniya ke kallon yankin a matsayin wanda ke ƙarƙashin kulawar Isra'ila kawai. A gefe guda kuma, Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da a kai zuciya nesa a yankin zirin Gaza bayan da aka kwashe kwanaki Isra'ila na kai har-haren sama a matsayin martani ga haruruka da aka harba cikin Isra'ila daga yankin Falastinawa.
We were clear in the condemnation of the rocket attack, but now we believe it's absolutely necessary.
Yace mun fito karara mun yi Allah wade da harin rokan da aka kai, amma a yanzu mun ga ya dace a kaucewa rura wutar wannan rikici. Makomar shirin ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai na cigaba da fuskantar matsala bayan da majalisar dokokin kasar ta yi watsi da wasu hanyoyi 16 da za a iya bi wajen ficewa daga kungiyar a maimakon zaben da gwamnati ta gabatar wanda aka yi watsi da shi har sau biyu a baya. Majalisar wakilan kasar sun karbe ragamar tafiyar da shirin ficewar kasar daga kungiyar ta EU daga hannun Prime Minister Theresa May wacce ta gaza cimma wata matsaya. A jiya Laraba, 'yan majalisar suka yi muhawara kan wasu tsare-tsare guda 16, inda daga baya masu shiga tsakani suka amince da 8 waɗanda aka kada kuri'a akan su, amma duk aka yi watsi da su. Daga jerin zaɓin da 'yan majalisar suka yi watsin da su, akwai wanda ya ba da damar ci gaba da zama a tarayyar, sannan akwai wanda ya nemi da a sake gudanar da zaɓen raba gardama kan ko ƙasar ta fice daga tarayyar ko kuma ta zauna. Kungiyar EU ta ba Burtaniya nan da 16 ga watan Afrilu ta samu wani tsari kan yadda za ta bar kungiyar, inda aka san wato inda haka sun haka na nufin za ta fice daga tarayyar ba tare da wata madafa ba. Lamarin da ake fargabar zai iya haifar da rudani ta fuskar tattalin arzikin kasar ta Burtaniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin cikin gida da na kasashen waje da ke ayyukan ba da agajin gaggawa a Mozambique na ta ayyukan taimakawa waɗanda guguwar Idai ta raba da muhallansu yayin da suka fara fuskantar wata babban matsala, wato matsalar barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara. Wani babban jami'in kiwon lafiya Hussein Ise ya faɗa mani ma labarai a jiya Laraba cewa an samu mutum 5 da suka kamu da wannan cuta a wani yankin birnin Beira da ke gabar ruwa, wanda guguwar ta mai kace-kace a lokacin da ta ratsa ta kasar ta Mozambique, Malawi da Zimbabwe a makon da ya gabata. Guguwar dai ta daidaita matattarar ruwan da ke shayar da birnin na Beira. Susan Makuza na ɗaya daga cikin mazauna wani ƙauye da ake kira Shona, wanda shi ma guguwar ta shafa. Ta ce, makomar rayuwarmu na cikin haɗari saboda ba mu san me za mu yi ba. A da muna samun abinci, amma yanzu babu. Halin da ake ciki, kungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta dukufa wajen kulawa da mutanen da suka kamu da cutar ta kwalara tare da ɗaukar matakan daƙile yaduwarta.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga jihar Adamawan Najeriya, inda hukumar zaɓe ta INEC reshen jihar ta musanta rahotannin da suke cewa ta ɗage zaɓen gwamnan da za a kammala shi yau Alhamis. Hukumar ta ce za ta gudanar da zaɓen kamar yadda ta sanar tun da farko a rumfunan zaɓe 44 da ke mazaɓu 29 a cikin ƙananan hukumomi 14 da ke jihar ta Adamawa. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton daga Yola.
Tun farko ma dai hukumar zaɓe INEC tama musanta rahotannin da wasu ke yadawa a jihar ne na cewa an sake daga zaben, batun da ta ce ba haka zancen ma yake ba, inda ma kwamishinan hukumar zaben ta INEC a jihar Adama Barisa Kasim Ganagaidan ya ce za a gudanar zaben ne ma a rumfuna 44 a ƙananan hukumomi kusan 14 na jihar Adamawan.
Insha Allah rumfuna 44 ne, wato a cikin ward 29, ward 29 din kuma suna cikin local government 14 insha Allah. Kuma duk tsari an riga an yi, an tura ma'aikata duka an je field yanzu insha Allah karfe 8 za a yi zabe. Kuma tsari da muka yi shine ba za mu kuma kawo matsala a makarantu da suke makaranta ba. Mun ce idan makaranta yana tana makaranta a yi rumfa a waje saboda yaran makaranta ma kara ana su yin makaranta. Wannan tsarin mun riga mun gama ku duka.
To ya kome hukumar zaben za ta ce game da korafin da jami'ar APC da ke mulki a jiya ta yi na cewa ba tuntube ta ba kafin a saka yau Alhamis domin gudanar da wannan karshen zaben. Har ila yau ga kwamishinan hukumar zaben Kasim Ganagaidan.
Ita hurumin sa ranar zabe hakki ne na INEC wanda dokan ƙasa, kundin tsarin mulki ya bada, da kuma dokokin
zaɓe suka ba wa INEC, kuma shi aka aiki da shi kuma aka sa ranar zaɓe. Kuma dama ka'ida ne, kowa da kowa ya san cewa wannan zaɓe da za a yi insha Allah ya kamata ne ma a ce an gama kwana 23 na wata wanda ya wuce, wato zaɓe ne wanda kotu ta dakatar da shi. To an sa maka handbrake kuma ka roƙi Allah ya sa kuma kotu ta sokar da handbrake, ta ce ka ci gaba kuma sai ka sake komawa baya ka fara samu.
Kawo yanzu tuni ƙarin jami'an tsaron da aka turo domin wannan zaɓe suka iso, da suka hada da 'yan sandan kwantar da tarzoma da kuma jami'an tsaron farin kata DSS wanda aka turo daga wasu jihohi domin su sa ido, inda sabon kwamishinan 'yan sanda a jihar AA Madaki ya ku tabbatar da cewa za a kare rayuka da kuma dukiya.
Muna ruwanin nasu cewa zaɓe cin zaɓe daga wajen Allah ne, kuma shugabanci daga wajen Allah ne. Wanda Allah ya kaddara cewa zai ci zaɓe zai ci zaɓe, wanda bai ci ba kuma sai haƙura. So a yanzu haka mutan Adamawa dai muna musu appeal cewa kowa ya zo ya jefa zaɓen shi a cikin lumana, bane zai takura musu. Mama expected any togu a Adamawa state.
Wanda bai ji gargaɗin da kuke ba fa, wani mataki aka ɗauka a kansa?
Wanda bai ji gargaɗin da muke ba su ba, electoral law, provincial electoral law is very clear on electoral offenses. Wanda ya kace doka dole ne zai mu da arrest na shi magabata da shi daban hukuma.
Za a dai ko gudanar da wannan zaben ne, yayin da make sa ran cewa a gobe Juma'a ne za a yanke hukunci a shari'ar da jami'ar MRDD ta shigar a gaban wata kotu a jihar, inda take zargin cewa ba saka tambari ko kuma alaman jami'ar ba, wato logo, a takardar kada kuri'a, yayin da ita ko a bangaren ta hukumar zabe INEC ke ma cewa jami'ar ta MRDD ba ta cika ka'idan tsaye da ɗin takara ba. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga batun zaben jihar Adamawa, bari mu leƙa jihar Zamfara, inda wani labari yake ta yawo a kafafen sada zumunta yana cewa an kori 'yan takarar gwamnan jihar Zamfara da ake wa lakabi da GED daga jam'iyyar APC. Shugaban GED Sanata Kabiru Marafa ya ce su ma sun ji labarin da ake yadawa, amma har yanzu ba su samu takarda daga uwar jam'iyyar APC ta ƙasa ba, sai dai uwar jam'iyyar APC ɗin ta musanta wannan labari. Ga wakilinmu Murtala Faruku Sanyina da cikakken rahoton daga Sokoto.
A cewar labarin wanda ya karaɗe kafofin sadarwa na intanet, jam'iyyar ta APC ta dakatar da Sanata Kabir Garba Marafa da sauran 'yan uwansa a 'yan takarar gwamna da ake yi wa lakabi da G8, ciki ko har da mataimakin gwamna Ibrahim Wakala sakamakon wasu ayyukan da suka saba dokokin jam'iyyar. Wata ruwayar labarin ma cewa ta yi dakatarwar ta haɗa har da gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar. Na tuntuɓi jagoran GS ɗin Sanata Kabiru Garba Marafa dangane da wannan al'amarin.
Eh to yanda kai ma kace ka gan su suna zagayawa, haka nan ni ma na gan su suna zagayawa. Ban san gidan da sun kai hito ba, ban san kuma gidan da suke son su shiga ba. To wannan farko abin da na fara ɗauka da APC dai ba jama'iyyar mahaukata ba ce. Sannan mutanen da suke shugabancin ta da wanda suke cikin su mutane ne waɗanda sun ka san abin da suke yi, kuma sun ka gogu ga harkoki na duniya yau da kullum. Don haka nan sai ka tsaya sai ka duba ka gani, shin a ce an kore mu daga jama'iyya da mun kai mi, shin abin nan da mun kai shi yaushe neman yanci ko haƙƙi ya zama laifi? Don haka nan wannan abu farawa an kai. To ni shi yasa wannan dai labari gaba ɗaya ban ma ɗauke shi wani abu ba, amma in gaskiya ne to ina jiran wanda zai kira na ya ce ga takarda ya kore ni ga fati. To ni kuma sai in mashi tambayoyi waɗanda da nan maka da wasu ma da yawa waɗanda ban faɗi ba.
To sai dai jam'iyyar ta APC ta ƙasa ta musanta tare da nisanta kanta daga waɗannan labaran da ake yadawa, ta bakin sakataren walwala da jin daɗi na jam'iyyar na ƙasa Ibrahim Kabir Masari.
Wannan magana ba ta da ƙamshin gaskiya ko misalbarata, babu abin da ya kama da wannan. Sharri ne na 'yan social media da waɗanda kuma suke neman hargitsa mana jam'iyyar APC a jihar Zamfara. So ƙarya ne ba a yi ba, NWC ba ta ma zauna ba, aka yi maganar kan ishu ɗin Zamfara ko meye ne makomar 'yan takarar jam'iyyar APC a Zamfara, saboda kamar da kun sani magana ce an yi wani yana ganin ba a mai daidai ba ya je kotu so wanda ya tafi kotu din kuma ya samu hukunci cewa abin da aka yi mashi din ba daidai ba ne misali ne so menene jam'iyya za ta hukunta wani akan dalilin da ya sa yake jan tunda shugaban ƙasar Najeriya mu da abin da muka shi ma da so muka yi duk wanda ke da korafi a kotu ya janye ya zo a safanta shugaban ƙasa ya ce duk wanda ya gaba a mai daidai zai ce kotu so shugaban ƙasa zai ce ma wani ya je kotu mu don muna da gaggawar jam'iyya mu ce za mu koro wani ɗan ya je kotu.
Wannan na zuwa ne kwanaki biyu bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewa jam'iyyar ta APC ba ta da 'yan takara a zaben da aka gudanar na gwamna da 'yan majalisun dokoki na jihar da na tarayya a jihar ta Zamfara sakamakon rashin gudanar da zaben fidda gwani a ƙarar da su 'yan takarar na GH suka ɗaukaka. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Idan na faso ta ai tafiyanta duk a kashi
samayen wiya
in ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen wiya
idan ya ji zafi da gyara hali ne idan ya fusato to mu ma mu dau
madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1 ne da minti 17 na dare ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku da ba tambaya ni ke da ku da ba tambaya ni ke da
duk wata mace ta san tana da abin da za ta bayar ba sai ta kai ga gwamnati ba za ta iya yi a cikin gidanta da kuma anguwan da take a lokacin ne kika koyar da wani abu kin amfanar da mutum ɗaya mutum ɗaya dai amfanar da mutum ɗaya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu muna kawo muku taron musayar miyau da sashen Hausa ya shirya da ya hada kan mata daga fannonin rayuwa daban-daban da nufin nazarin yadda za a iya samu mata su bada gudunmawa tsare-tsaren da za su shafi rayuwarsu da ci gaban kasa bayan kammala zabuka a Najeriya. Bari mu dire da waɗannan bayanan.
Zan iya tuna a lokacin polio wallahi akwai wanda take da yaya biyar yace in har ta bari aka ba wa ɗanta polio yaji to a bakin aurenta. An yi haka ya fi a kirga mu da muke karkara. Mu mun shiga polio akwai wanda ya kira ni ta waya ya ce min anti Balaraba ba dan ke bace ke da na kai ki kara. Na ce yanzu ma ina jiran ka kai ni kara tunda ba kwayar ni nayi ta ba. To kun ga duk irin wayannan abubuwa fa yana faruwa da mu ne kuma more especially a nan arewa. Abun kunya ne a ce kullun in har shugaban kasa da sarakuna da su bude baki su ce ayi aiki sannan wayansu su ce wai su sun sallamu mata. Sun sallamu matansu akan wannan abu gaskiya fi sabilillah mu mata mu tashi mu bude ido fa mu waye ya kamata mu san cewa fa mu ma muna da yanci ba wai mun ce fa mu fi karfin mazajen ba inda aka ce ka fi karfin mijinka kuma sannan shi namiji ma in baka san shi zaka je ka zauna da shi ne har ma ka aihu da shi to ta yaya za a ce wai kullun a ce mu mata wallahi galibin almajiran nan da kuke gani ba da sanin iyayensu mata ake debo su ba kuma inda za ku shiga kauyuka ku masu watsa labarai din ku je ku tambaya sai kun ga wata ta sa muku kuka wallahi bata san an dauki danta an kai wani malami ba saboda haka ina jan kunne kuma ina kira duk wani wanda ya san cewa ba zai iya haihuwa ba to gaskiya ya hakura da duk inda Allah ya ije shi saboda mu ne muke shan kunya mu ake zage mu yan arewa kuma addinin wa babu inda yace wai kare na mace babu shi babu wani addini da yace kare na mace in ko ka san haka ne bai kamata ma ka wulakanta ba
ba san ko akwai wanda yake so ya karin bayani a nan ba jama'a assalamu alaikum ni ce Hajiya Sufiya Garba daga Jaba amma ina zaune a Mararraban Gurku maganan nan da Hajiya ta faɗi gaskiya ne sai dai in yi karin bayani mu mata mu hada kanmu mu zama tsintsiya madaurin ki daya in ba mu hada kanmu ba ya tafiyar mu zai yi gaba dan Allah dan annabi mata mu taru mu hada kanmu duk wani abin da zai zo dan Allah a kaula shi. A daina wani jin kunji-kunji, a wance ta yi kaza, wance ta yi kaza, mu ba za mu yi mata kaza ba, ai lokaci kaza ta yi mana kaza ba haka ba ne. Gaskiya, dan Allah dan Annabi mata mu haɗa kanmu. In mun bana haka ne, ni gidana da ike yanya da aka rusa mu, yanzu har yanzu ina maraba ina gidan haya ne. Wallahi ba wanda ya ce min uffa rusau da aka yi mana an yanya, ina nan a mararaba a gidan haya. Ban ce komai ba, har ce mana aka yi mu ba da list din sunayenmu da passport dinmu muka bayar, ba wanda ya ce mana komai. Shi wanda ya mana jagoran sai muka je ya kankare gidan shi a Abacha Road, yana gidan shi a zaune, dan ma mu ji wai wani ya dauke ni ya je nuna min gidan. Na ce na bar ma Allah, shi Allah shi zai saka mana.
Assalamu alaikum, alhamdulillah. To a gaskiya maganan nan da aka yi magana ce mai shiga jiki a rayuwa kulliyomin, za ka yi maganan da zai amfane ka ne. A duk kalman da za ka yi ba zai amfane ka ba, ba zai amfani al'umma ba, bai kamata ka faɗe shi ba. To dukkanmu na fahimci duk inda muka dosa duk kalma ɗaya ne, haƙƙinmu ne kawai na mata. Da ya za mu yi mu ƙwato haƙƙinmu mata da 'ya'yanmu, ko ba haka ba? To ya kamata a ce mu kanmu mu zama masu fuskantar meye gaskiyan abin da ike damun mata, kuma me muke so. Mun san me muke so, to ba shakka za mu ci galaban abin da muka fita nima. Kamar organization ɗinmu ya yi nisa ba inda baya zuwa na taimakekeniya na rayuwa, wanda mukan je ƙauyuka mu koya ma mata ayyuka ba tare da wani gwamnati ne ta taimaka ma, taimakekeniya ne da ƙungiya. To alhamdulillah kuma mata sun accepting wannan taimakon, sun fito suna koya saboda su samu ci gaba a rayuwarsu. To amma duk da haka ya kamata a ce maza su gane koyan aikin mama, mazan ma ba sa bari su bar su fito. Sai ka ga mace an zo za a koya musu aiki, sai miji ya ce ba za ki fita ba. To ko yau mace ka ta koya liquid soap ko wani abu ko shampoo ta koya, to a gidanka ma zai amfani. To ina kira da babban murya a lokacin da kuka ga kungiya sun je anguwa, dan Allah da Annabi ku bari su koya, saboda ku ka samu yanci a gidansu. Bayan haka ku wannan dama da Voice of America suka ba mu, muke maganan nan, Allah ya saka muku da alkhairi, Ubangijin Allah ya kara daukaka ku, Allah kuma ya sa ku fi haka. Mu kuma da muke nan muke kokarin ya za mu yi mu taimaka ma matan mu na Najeriya, da wanda wasu suka sani da wanda wasu ba su sani ba. To muna kira da babban murya duk wata mace ta san tana da abin da za ta bayar, ba sai ta kai ga gwamnati ba, za ta iya yi a cikin gidanta da kuma anguwan da take. A lokacin da kika koyar da wani abu, kin amfanar da mutum ɗaya, mutum ɗaya dai amfanar da mutum ɗaya, na amfanar da mutum goma, mutum goma na ya kama mutum ɗari. To ina daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mu kanmu mu koya ma kanmu don mu samu ci gaba a rayuwarmu. Ubangijin Allah ya sa gwamnatin Najeriya ta fahimci da muka dosa. Ubangijin Allah ya sa su mazajen namu su gane cewa mu Allah fa ya mutunta mu, ya daraja mu. Assalamu alaikum.
Yadda muka zauna ɗin nan muka tattauna, mun san zafin kanmu. Na yi yawo na ɗan yi campaign daga bara zuwa wannan, mun shiga mun haɗu da mata, kin san abin mamaki? Duk inda mun shiga abu mai suke cewa ana waton lokacinmu ne mace ta zo ta yi, mun daɗa muna gwada maza, mai muka samu yanzu lokaci ya mu gwada mace. Cikin sauran da suke ɗan jin tsoro suna gani maza za su yarda, za su yarda, lokaci ya wuce za mu riƙa tunanin ko namiji zai yarda ko ba zai yarda ba. Yadda namiji Allah ya kashi duniya nan, haka ma mata Allah ya kamu duniyan nan. Duk inda aka ce akwai equity, aikuce din da kika zance wannan kujeran da abin nan, kowa ya samu yanti abin nan din sa yake daidai. Shi yasa na ka zance inda akai zancen gado, inda namiji ya dauki ɗaya mace za ta dauki rabi. Amma da ya san attachment, namiji dole ya raba da iyalinsa, mace kuma za ta hada kan ita kada ta ci abinta da babbaka ko ƴaƴanta ba ta niyya ba za ta bada ba. When you are at a child right, if maza a koma ga addini, the first fundamental child right that God has given to somebody aka ba shine ka bashi good parent, either father or mother. The next one, good name. education na ilimi ne gaba ɗayan su suna nan amma sai a haifi ƴaƴan sai a kore ki ga mace tana da ƴaƴan ta biyar sai a sake ta da ƴaƴan sai a je a dauko budurwa a kawo shi to dole duka wannan za a canza kwanakin ga mun ga mai martaba a sarkin Kano ya fara magana akan gwana duk aka yi mishi ca akan shi akan gaskiya sai ki ga namiji shi duk abin da yake tunanin waya tashi yau goben yau ranar fara GB ranar baka gata ranar doguwa menene shikenan rayuwar kenan ai ta fa haifan ƴaƴa mutun ya tsaya na cikin san mata nawa ne da ni kin san to ina amfanin su ka zubar da su ana sai a ce ai annabi ya ci a hayayyafa da annabi ya ci a hayayyafa ya ci a hayayyafa musu wanda za su kashin kwaya ko ku ya ce a hayayyafa musu wanda yake zai yi alfahari da su ranar gobe tashin kiyama to dole zamu koma mu canza everything zamu reji kuma dole mata ni as far as I'm concerned wannan azama din na a ce wai ana jiran a bamu lokaci ya wuce mun jira affirmative action din bakin ta sun 1995 ba mun samu ba mu samu ba to ana abu ɗaya ba a samu kuma sai a ci gaba da yi
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan shirin za ku iya sauraron tattaunawar baki ɗayanta a shafinmu na Facebook ko kuma bangarorin da muka kawo muku a shafinmu na internet voahausa.com idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu tabo batun cin zarafin mata da ake zargin ana yi a gidajen yarin jihar Borno muna godiya ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da suka hada da matan da suka halarci wannan tattaunawa da kuma Benjamin Gawan da ya taimaka wajen naɗar hotunan bidiyo da ɗaukar sautin shirin sai kuma Chubahiro Dodone daidai da tasirin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to a gaida alheri Grace Abdu kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice
bayan da Rasha ta tura dakarunta zuwa kasar Venezuela shugaban Amurka Donald Trump ya nemi kasar ta Rasha da ta fice daga kasar Shugaban Amurka ya yi wannan furuci ne yayin da yake ganawa da manema labarai a fadar White House a jiya Laraba a lokacin da yake karbar bakuncin urgidan shugaban yan adawan kasar Venezuela Fabiana Rosales a lokacin da yayin manema labarai suka tambayi Trump ko yana duba yiwuwar shi ma ya tura dakarun Amurka zuwa kasar ta Venezuela sai ce Amurka za ta yi amfani da kowane irin zabi da take da shi Yayin wani zaman jin bahasi da yi da wani kwamitin majalisar dokokin Amurka, kwamandan dakarun kasar da ke Koriya ta Kudu ya ce Koriya ta Arewa na ci gaba da yin barazana ga Amurka da ƙawayenta. General Robert Abrams ya ce ayyukan gina makaman nukiliya da hukumomin Pyongyang ke yi ya sabawa matsayin da aka cimma da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. General Abrams ya faɗa wa kwamitin da ke kula da sojojin Amurka cewa ba zai iya bayani a bayyana jama'a ba game da hotunan tauraron dan adam da ke nuna Koriya ta Arewan tana aikace-aikacen kera makamai amma ya ce sun lura ayyukan da kasa ke yi baya nuna wato wata alama da ke nuna cewa tana wargaza makamanta na nukiliya ana ci gaba da samun ra'ayi masu karo da juna a ciki da wajen Amurka kan yadda Amurka ta amince cewa yankin tuddan Golan ko kuma Golan Heights mallakar Isra'ila ne Yayin da wasu ke cewa matakin zai iya rura wutar gabar da ke tsakanin Isra'ila da Larabawa, wasu ko cewa suke matakin ba zai sauye komai ba. Amurka da ita ce ƙasa ta farko da ta nuna goyon bayan Isra'ila ta mallake yankin na Golan, yayin da sauran ƙasashen duniya ke kallon yankin a matsayin wanda ke ƙarƙashin kulawar Isra'ilan kawai. Makomarin shirin ficewar Burtaniya daga ƙungiyar Tarayyar Turai yana ci gaba da fuskantar matsala bayan da Majalisar Dokokin ƙasar ta yi watsi da wasu hanyoyi 16 da za a iya bi wajen ficewa daga ƙungiyar. A maimakon zaɓin da gwamnati ta gabatar wanda aka yi watsi da shi har sau biyu a baya. Majalisar wakilan ƙasar sun karɓe ragamar tafiyar da shirin ficewar ƙasar daga ƙungiyar ta EU daga hannun Prime Minister Theresa May wacce ta gaza cimma wata matsaya. A jiya Laraba 'yan majalisar suka yi muhawara kan wasu tsare-tsare guda 16 inda daga baya masu shiga tsakani suka amince da 8 waɗanda su ma daga baya aka yi watsi da su.
Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Sulan Mumunu Barma zai shigo da shirin na kasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyarmu ta yau Nashwan Kale ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai da hantsi.
Afrique. Le monde aujourd'hui.